daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamaika mitoci 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad muryar arewa da lol da niya dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a daidai wannan lokaci
to na farko dai abin zai bani mamaki yana dan majalisar tarayya har yace ana samun makudan kudade a gwamnati a wannan yanayi
ita dai jami'ar APC tana zargin Ahmed Rima ne da kare dokar jami'ar ta hanyar yin wasu kalamai da su kamata ba
Muna da rahoto kan dambarar siyasa a jihar Bauchi. Usman Ahmed Kabara na tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Za mu kawo mu kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku bari a kwatin sakonni. Yanzu a gyara zama ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sabunta takunkumin da aka azawa ƙasar Sudan ta kudu da ƙarin shekara guda. A ranar Talata bai daya wakilan kwamitin suka yi na'am da kudirin. Kudirin ya tanada haramta bulaguro da kuma hana ƙasar Sudan ta kudu din amfani da kadarorinta. Minti 20 kacal wakilan kwamitin suka yi suna shawarwarin sabunta takunkumin. A yayin da yake wa wakilan kwamitin jawabi jim kaɗan bayan an kada wannan ƙuri'a, wakilin Amurka na musamman akan harkokin siyasa a Majalisar Ɗinkin Duniya. David Pressman ya ce wannan kudili ya kamata yi wa shugabannin Sudan ta kudu tuni cewa ba su da zaɓi illa ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiyar da suka kulla.
Daga Somalia kuma shaidun gani da ido a Mogadishu babban birnin ƙasar sun ce akalla mutane 10 aka kashe fiye da 15 kuma suka jikkata a lokacin da ƴan yaƙin sa kai sa kai hari kan wani otel jiya Laraba. Wani dan majalisar wakilan kasar mai suna Muhammad Ismail Shuriya ya faɗa a muryar Amurka cewa ƴan majalisar wakilan guda biyu Abdullahi Jama Kebowin da Muhammad Gure suna cikin mutane da aka kashe. Sannan dan majalisa na uku mai suna Abdullahi Hashi ya ji rauni. Wani dan jarida mai zaman kansa ya faɗa a muryar Amurka cewa ya ga gawarwarkin mutane biyar a harabar otel din. An ba da rahoton cewa harin bam da aka boye cikin wata mota da aka tada ne ya jikkata mutane da dama yawancinsu suna sallar magariba. An kai harin akan otel din ambasada ne sa'o'i bayan da jami'an Somalia suka ce an kashe wani babban kwamandan kungiyar Al-Shabab.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata 'yar makarantar gaba da firamare musulma daga jihar Florida nan Amurka wadda take fatar shiga rundunar mayakan ruwan Amurka za ta samu damar halartar kwalejin horon sojoji kuma za a bata ta sa hijab. Da farko wannan yarinya mai suna Sana'a Hamze ta so ta halarci sananniyar makarantar horon sojoji a jihar South Carolina amma makarantar ta ce ba za ta bari ta sanya hijab ba. Maimakon haka jiya Laraba Sana'a ta ba da sanarwar cewa za ta halarci jami'ar Norwich. Tana ta ce ta faɗa wa shugaban makarantar wato jami'ar Norwich General John Rosa cewa ita tana ganin ba a yi mata ko kuma ba za a yi mata adalci ba idan aka ce ta yi zaɓi tsakanin addininta da kuma zuwa makaranta. A saboda haka makarantar ta yi na'am da buƙatar ta cewa za a bata ta rufe kanta da hijab kuma ta sanya suturar da suka rufe hannayenta da ƙafafuwanta a lokacin horar da su akan motsa jiki a jami'ar.
Ana kyautar zaton akwai yara kimanin 20,000 a birnin Fallujah ƙasar Iraki waɗanda suka rasa mafita a yayin da ake fafatawa tsakanin mayaka na kwaci birnin daga hannun ƴan yaƙin sa kai na ƙungiyar ISIS waɗanda suka mamaye birnin fiye da shekaru biyu da suka shige. Tun lokacin da sojojin Iraq suka kaddamar da yaƙin sake kwace wannan birni, iyalai kalilan ne suka samu damar ficewa daga wannan yanki. Asusun lura da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wasu sun samu nasarar kaiwa ga sansanonin ƴan gudun hijira, yayin da wasu kuma suka nemi mafaka daga wurin ƴan uwansu. Asusun ya yi kashedin cewa yara suna fuskantar barazana a cusa su ala tilasta zama ƴan yaƙin sa kai saboda sun rabu da iyayensu.
An rufe wani asibiti mai zaman kansa a lardin Suez na ƙasar na gaɓar tekun ƙasar Masar bayan wata budurwa ya shekara 17 ta mutu a lokacin da aka yi mata kaciya. ana iya yankewa duk wanda aka samu da laifin yiwa mace kaci a hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari. A yan kwanakin da suka shige aka yi wa wannan yarinya mai suna Mayar Muhammad Musa da tagwayenta kaci a asibitin da ke Suez. Wani jami'in ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ya ce tuni aka gudanar da binciken gawar Maya domin tantance abin da ya kashe ta. Tun shekara ta 2008 aka haramta yi wa mata kaci a kasar Masar. To amma har yanzu wannan al'ada na zama ruwan dare a kasar.
Labaran duniya kenan a gameji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla idan kuna biye da mu cikin wannan mako cikin shirin hantsi ranar Talata mun gabatar da hira da muka yi da shugaban kwamitin sayar da hannayen jari da kasuwanci a Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya Malam Ahmed Erima wanda ya yi magana kan sayar da hannayen jari na matatun mai a Najeriya da kuma siyasa a jihar Sabta Bauchi musamman rashin biyan albashi da fansho da kuma ayyukan raya jihar. Kakakin gwamnan jihar Sabu Muhammad ya mai da martani kan haka.
To na farko dai abin zai bani mamaki yana dan majalisar tarayya har yace ana samun makudan kudade a gwamnati a wannan yanayi, kuma wannan ya tabbatar da cewa watakila yana ta baragadan sa ne a Abuja, amma kowa riga ya sani kudin mai ya fadi, kuma Najeriya gabaki daya ta dogara ga mai ne, kuma jihar Bauchi ta yi asaran kusan kashi 70 da abin da take samu a baya. So kaga duk da hakan haka ana ayyuka daidai gurgudu, misali shi daga mazabarsa an shimfida masa titi tun daga Misau har Dawa Cinade Bulkacuwa har yaje Gamawa. So to kaga wannan kenan, kuma gagarumin aiki ne, kuma mutane suna ta zuwa suna godiya wa shi gwamnati Muhammad Abdul Abubakar akan wannan aiki. Kuma bayan wannan kaga duk da rashin da ake da shi ana aiki katafaren aiki a cikin fadar jaha wanda ya tashi daga shataletalan babban sakatariyar jaha yayin railway federal locus. Akwai kuma hanyoyi guda biyu da ake yin su a fadaman Mada. Duk da haka akwai ayyuka na hadaka tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da kuma cibiyoyin gudarwa na duniya wanda yanzu ana ta kan yin pamfunan shan ruwa a kananan hukumomi wanda kananan hukumomin sa na Miso da Damban din suna ciki da kuma sauran kananan hukumomi na jihar Bauchi. Kuma asibitocin mu ana ba su mai, kuma ana ba da magani daidai gurgudu. Kuma gwamnan nan Muhammad Abdullah Abubakar duk taron da uwar jam'iyya ta kira ko Abuja ne yakan je, a jihar Bauchi kuma idan jam'iyya ta kira da su akan kira su, kuma shi ma gwamna yana zuwa a matsayin sa na jagora na jam'iyyar APC a jihar Bauchi. So to kaga shi gwamna Muhammad Abdullahi ya riga ya zama uba ne wa kowa. So don haka fatan mu shine duk wani wanda yake da wani abu, kofar gwamnatin jihar Bauchi a buɗe take, tunda duka tare akai wannan gwagwarmaya na APC, aka kafa wannan gwamnati ta APC tun daga sama har jiha. Kuma idan akwai shawarwari masu amfani gwamna kullun yana fada shi kofar sa a buɗe yake.
To batun biyan pensho da na ma'aikata wani hali yake cikin su?
Eh to tantance ma'aikata kaga nan ma gwamna Muhammad Abdul Abubakar ya fara. Kuma wannan yana da nasaba da rashin kudade da ake samu daga gwamnatin tarayya da kuma zargi da ake da shi gamsheshe akwai ma'aikatan bogi a cikin takardan albashi na jihar Bauchi. Kuma a yanzu maganar da muke maka a cikin ma'aikata da muke da shi 105,960 gwamnatin jihar Bauchi karkashin gwamnati Muhammad Abdul Abubakar ta biya ma'aikata 85,940, yanzu kusan kashi kusan 18,000 sune ba a biya su ba. Kuma an sa kwamiti wanda sun na tantance su, kuma an yi alkawarin cewa in Allah ya so in Allah ya yarda kafin a fara azumin wannan wata na Ramadan gwamna Muhammad Abdullah Abubakar ya yi alkawari duk wanda aka tantance shi za a biya shi dukkan albashi da yake bin gwamnatin jihar Bauchi. Tunda babban aiki da gwamna Muhammad Abdullah Abubakar ya a farkon zaman sa gwamna shine ya biya albashin wata hudu wanda gwamnatin da muka karbi mulki a hannunta ta karbi albashin su ta yi abin da ransu yake so, kuma shi gwamna ya zo biya.
To Malam Sabu Muhammad kakakin gwamnan jihar Bauchi kenan. To sai kwatsam jiya muka samu labarin cewa jam'iyyar APC rashin jihar ta Bauchi ta dakatar da dan majalisa Ahmed Rima. Ga rahoto da Abdul Wahab din ya aika mana kan haka.
Ita dai jam'iyyar APC tana zargin Ahmed Rima ne da karya dokar jam'iyyar ta hanyar yin wasu kalamai da basu kamata ba, kamar yadda kakakin jam'iyyar APC din Alhaji Awal Jalla ya sheda mini a tattaunawa mu da shi.
Wani dan jam'iyya ko zababbe ko ba zababbe ba, kar ya ci mutuncin dan uwansa dan jam'iyya, ko kuma kar ya fitar da maganar cikin gida waje. Doka ne kuma babu dan jam'iyyan da ya shigo bai aminta da wannan littafin dokoki nata ba.
Shi yasa kuka dauki wannan matakin dakatar da shi?
Wannan abin da nake faɗa maka har yanzu, nace maka shine ya saka shi kuma ya yadda da dokokin wannan littafi na jam'iyyar APC kafin ya shigo, kuma ya yadda zai bi dokokin nan. So ba a dakatar da shi domin ya faɗi gaskiya ko wani abu ba. Misali, in har yana da gaskiyan da zai faɗan, ai ya san ofis ɗin jam'iyyar APC. In ya yadda da shi tun daga aka zaɓe shi zuwa yau, yaushe ne ya zo ofis ɗin jam'iyyar, ko kuma ya turo wata takarda ta ba da shawara wanda take daidai da yanda ya dace?
Shi ma nasu ba sun. Malam Ahmed Rima ya ce babu wata doka da ya karya illa ya bayyana ra'ayinsa kan yadda abubuwa suke gudana a jihar Bauchi.
Wannan zance ne da ba shi da tushe. Da farin farko sai ka aikata laifi kafin a kore ka a jam'iyya, da yake nan. Na biyu, kafin a dakatar da kai sai an ji ba a sinka. Illa iyaka ƴan bari na iya ne ƴan kirinkinkin ƴan neman gindin zama su ne suka zake dole wai sai an dakatar ne ko an cire ne a cikin jam'iyyar APC.
Abinda suke cewa jam'iyyar nan tana da dokoki da ƙa'idoji, muddin ko ɗanta ya yi karya doka akwai hurumin da za a ladartar da shi.
Ai, babu wata doka da muka karya illa iyaka mun bayyana buƙatu na al'umma, mun kare mutuncin al'umma, mun kuma bi kadonsa. Abin da yake magana nan abu ne wanda bai saba doka ba a matsayina na wakili in bayyana damuwar al'umma. Kuma dubun dubatan jihar Bauchi da mutanen da sun fito sun yi zanga-zangar neman albashi da haƙƙoƙinsu. Da haka wai a rasa wanda zai yi magana kuma an kai magana za a kore ka a jami'a, to jami'ar Allah ce da za a kore ka a cikin ka jawo shi.
Shi ma dai babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a fannin labaru da hulɗa da jama'a, Comrade Sabo Muhammad, ya ce babu ruwan gwamnati a wannan al'amari.
Ga wannan harka ne na jam'iyya, babu hannun gwamnati a ciki, kuma babu hannun gwamnati a ciki.
Maganan da yayi magana ne akan gwamnati, shi yasa aka dau wannan matakin dakatar da shi ai.
To don haka ba maganan akwai hannun gwamnati bane, ko kuma ya tsokalewa gwamnati ido, bil hasali ma shi ya amfani wannan tafiyan ne tun daga farkonta. Idan dan jam'iyya yana yin abin da bai dace ba, jam'iyya tana da iko ta jawo hankalinsa, kuma idan aka zo aka tattauna a samu hanyar da za a fita domin jam'iyya ta ci gaba da zama lafiya.
Luhab Muhammad, Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba, kamin nan sai ku shakata da wannan fefe da marigayi Alhaji Mamman Shata Katsina ya rera.
Adabtan sai da ilimi, Qur'an ilimin sai da natsuwa,
baba da raduba.
Adabtan sai da ilimi, Qur'an ilimin sai da hankali,
baba da raduba.
An shirma shi adabtan ya amsa dan ya ilimi ga kauna tsuwa,
baba da raduba.
An kira shi adabtan ya amsa ga dai ilimi ga kauna tsuwa, in yayi tiyata a bibiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif,
baba da raduba.
Kafin sati yayi ta moriya,
baba da raduba.
Wani yayi ilimin babu hankali, an ce mashi adabtan ya amsa, an ce mashi adabtan ya amsa, wai yayi tiyata an fi biki sai ya ce tun bai haɗa shi ba,
baba da raduba.
Sai aka bar shi da gawa ba mai ita,
baba da raduba.
ga gawa nan babu mai ita ga yan sanda za su bincike sun bar shi anan ba su ishe shi ba
baba da mama
to a ce kafin su iso ya sace wuri
baba da mama
ya kuma canza wuri ya sace gari
baba da mama
ba wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali an ce mafi daktan ya amsa wai zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai je huka
baba da mama
da ganin kuliji sai ya fauka
baba da mama
ka ji ilimi babu hankali
baba da mama
bana na dau hanyar zuwa gaya hanna rage birnin gaya katan da dai wani daji sai na tsaya sai ga zabi suna kiwo ciki kurkan kurkan in je zabuwa ga amadu mai ba mu magani
baba da amadu
ba marigayi alhaji mamman shata yau shirinmu na gaba yana tare da wani sanannen malamin jami'a wanda ya shekaru masu yawa yana kan keken masu larura
Nakasa
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 ba kasawa ba Nakasa ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba A yau shirin namu yayo kamu ne babba na wani shehin malamin jami'a wanda yake koyarwa amma fa shekarun sa dai kusan 34 yana kan keken guragu ba abinda ke aiki a jikinsa in banda harshen sa wato baki kenan da kuma kwakwalwarsa da take aiki yadda ya kamata duk da ido yana ganin wannan mutum a nakashe to amma zuciyarsa bata kasa ba da farko da wa nake magana
sunana Habibu Sani Babura ina aiki a jami'ar Bayero yau shekara 34 da wasu ƴan watanni ina koyarwa a jami'a kuma a sashen koyar da kimiyyar harshe da kuma al'adu
da farko wane ne Habibu Sani Babura
Habibu Sani Babura yaro ne da aka haifa a wani gari Babura a jihar Jigawar Najeriya kuma garin yana can arewa ta kurewa domin iyakar mu da Niger akan boda muke kilomita 700 an haife ni a 1952 na yi ilimin arabiya kafin shiga ilimin primary kuma a nan ne primary gaba daya na gama a 1968 na shigo wato secondary da ake kira da ta college a cikin birnin Kano inda na yi karatu a secondary na gama a wata na cikin wannan shekara da nan kai tsaye na samu shiga jami'a a wani karatu da ake cewa karatu shara fagen shiga digiri na yi wata 18 da nan kuma na ci jarrabawa na wuce karatu amma lokacin a karkashin jami'ar Ahmadu Bello ne duk da cewa kuma a Kano dai da ake karatu
to me ka karanta a jami'a
to abin da ban mamaki wato karatu ya yi ne mai shiga digiri na karanta lissafi na karanta arabiya na karanta hausa a matsayin wato certificate wanda yake zai kai ka ga shiga jami'a kamar advanced level kenan ko kuma baccalaureate inji mutanen makotanin duniya ta wato in karanci lissafi amma jami'ar da za mu zauna ba a fara lissafi ba wato a Kano saboda haka kuma ba a bar ni na tafi Zaria ba sai aka bar ni a Kano don a lokacin za ka zaɓi inda kake so ni Zaria na zaɓa farko in ban samu ba Kano sai aka ba ni zaɓi na biyu to ka ji yadda aka yi saboda haka sai na karanta Hausa na ajiye littafin a jami'a
kana nan a jami'a kana koyarwa amma fiye da shekara 30 kana kan irin keken guragu din nan wato wheelchair kenan a turance shin menene kai ka ga wheelchair
wato ina shekara 30 cif a duniya kuma ina kokarin hada digiri na biyu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sai na samu hadarin mota jab da na shigar jami'ar mu wadda take a Kano kuma wannan wato sai ya jawo na samu rauni a wuya na samu tsinkewar laka ya zamana daga wuyana abin da ya kasa babu abin da yake motsi kai na ne kawai da baki suke magana kokon kuma Allah bai taba ta ba shekara 30 yau da hudu a wannan yanayi saboda haka ina zaune cikin kujera ta guragu amma sai dai a tura ni sai 1982 kenan
lokacin da ka samu wannan hatsarin sai kaman da aka dan shekara daya ko yaya ne daga baya aka kai ka Ingila wanda kuma aka iya kokari amma abin ya ci tura shin me zaka ce akan wannan
wato ni a lokacin da wannan hadari ya game da shi a gaskiya ba a samu ci gaba ba mai zurfi ta hanyar ilimin likitanci a duniya ma ballantana a Afirka saboda haka na kwanta a asibitin kashi wanda yake kuma ba aikin su bane amma duk da haka wani likita a nan ya yi min aiki a wuya kuma aikin din ya zama kamar aikin babin jiya ba a samu wata fa'ida ba na kwanta a wannan asibiti tsawon watanni daga watan Satumba har zuwa watan Fabrairu na shekara da ta je baya daga nan ne Allah ya taimaka jami'a ta ɗauke ni ta kai ni asibiti na ƙwararru akan irin wannan larura a Ingila to na shekara ɗaya can duk wani jambo da wane ne a jikina Allah ya warkar min da shi sannan aka fara koya min zama da na shekara ne wani abu a kwance don haka jama ma gaba ɗaya in an taso ni sai na tsuma kaman wato hinci ɗaya ko biyu haka sai kuma in farfaɗo da haka na koyi zama kuma zaman tun da an ajiye ni kamar an ajiye gari da inda nake iya sarrafa jikina ke ce a ɗaure ni a kirji banga-banga da kujera kuma hannayena a ɗora su a kan inda mutum yakan dafa su ma a ɗaɗɗaure su a nan domin in ya gani zai ce an sa ni a kukuri amma ni kuma daɗi nake ji saboda na shekara ban dauna ba da haka jiki ya fara ƙwari har na fara sarrafa wasu daga cikin gaɓɓaina da suke sama na dawo ba wannan maɗauri na dawo jami'a to likitoci suka duba suka ce to kwakwalwa dai lafiyar ta kalau kuma tun da koyarwa yake to an karɓe ni in ci gaba in ba da tawa gudunmuwa da haka ake tura ni sai a tura ni a je a ajiye ni a aji a banni ni da ɗalibai ba in haka muka yi gani har yau ɗin nan da nake maganar
za ka ga cewa nakasa musamman a irin ƙasashen Afirka in mutum ya samu buƙata irin wannan ta musamman da za a tallafa masa da makamanci haka da farko me ka fahimci mutum in ya samu nakasa ko ba irin taka ba a Najeriya me yake faruwa
abin da na fahimta musamman a cikin al'adar da na taso al'ada ta Hausawa ko kuma gaba ɗaya ma in ce dai wato musulmi da zaran an ga mai nakasa babban abin da daidai zuciya wanda ya gani shi ne tausayi to sai a ji tausayin wanda yake cikin wannan kuma tausayin daga baya sai na fahimci ya zama kamar ana son ka amma so ne irin na uwar gona tana son ka take ce ne maka hannu ko shi ne maka kafa sai a ce ka zama inna ta shi ne ka to kaga inna uwar gona to ni sai ne nayi sawa a zuciya ta idan na je masallaci sai inda ana ba ni sadaka in ce ba zan karba ba amma mutum saboda ya san ba zan kade ba zan zo ba sai ya danna abin da ya bani a cikin aljihu ina zai na zuwa sallar girbi saboda haka da na dawo gida kuma komai saboda likita ya ce tun farko me larura irin wannan in ya zo ba ya cewa ba zan iya kaza ba sai dai in an ce ka yi kaza to sai ka ce bari in gwada to da haka ni kullum cikin gwaji nake to da na zo zan yi gwaji kuma sai ka ga wani ya kawo adaji saboda haka ɗalibai haka suke ɗawainiya da ni kujera ta ma a ka kamar lokacin da ake zagaya ɗawaki a da kan da ba a ci gaba ba a cikin karaga to ina samun wannan gudunmowa daga jama'a ko ina na fito ko a cikin mota nake ko a ina to don haka ni na gane cewa idan aka maka nuna maka soyayya ba ka da lafiya domin Allah ta tsoron ka to sai zuciya ta mutu idan zuciya ta mutu to yau da kullum an ce ido ya kai ina ce wanda nake gudu kullum to sai a gaji kai sai a gudu a barka to ni kuma da daɗi sai ya zama na cewa na zama ɗan lelon jama'a in ka zo kana kuka a gabana to ni kuma sai in yi kokari in nuna maka da ka dinge ba to don haka mutum ya zo sai ya daina kuka shi ma sai ya samu karfin zuwa
yau wajen kai maganar ɗalibai ko wurare in ka je akan ɗauki kekenka a kasa ya kai ni ga wani abu kafin in manta shi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ƙirƙiro shirin nan yanayin yadda za a dinga lura da masu buƙata irin wannan ta musamman ɗalibai ka fito daga koyarwa daga aji akwai kafar biyu ne matattakala ce ba ta wuce mataki ɗaya biyu uku huɗu ba amma sai da suka ɗaga kekenka suka sauko da kai in kuma zaka shiga za a daga a haude kai ka wuce matakalar sannan a ci gaba da gungura keken gine-ginen mu ba sa ba da dama ga irin waɗannan mutane masu bukata ta musamman a ce an yi wani wuri mai silliya wanda kawai za a tura keken ka wuce ko kai da kanka ka tura abinka ka sako jami'a ce take da wannan ajujuwan amma ba ai tunanin in kai malami zaka je ka hau a ce sai an dora keken ka ka shiga ba ka da inda zaka gungura ka wuce ko ka sako da kanka to ina ga dalibin da yazo kuma da irin wannan ciwo shi kuma ko ya zai wannan abin ya tsaya min a rai ina son kai magana inji menene yake cikin ranka akan irin wannan
to da farko dai tun ma wannan larura ina kwance ina tunani da zuciya ta cewa wannan ba wata sabuwar gwagwarmaya a ta shiga a rayuwa tunda dai an ce da za a tashi ba ba ta ake yi za a mutu ba mutuwa ba a ta na mutu ba to gara kai mata sani saboda ka lokacin da nake asibiti ma ni a ingila tun da an gana ina karatu da rubutu asibiti suna da labirari wadda littattafai ake yawo da su ana bin gado-gado inda kake sha'awa in ma babu shi ka faɗa za a nemo muku ji ko a wannan labirarin naku na duniya da ake cewa labirari na congress to saboda haka ni sai nace ina so a bani littattafai da za su karantar da ni shin bai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba yaya yake ji kuma yaya zai yi da kansa.
To muna godiya malam Habibu Sani Babura sai wani makon za mu ji cigaban wannan tattaunawa inda a ciki za mu ji har da yadda ya samu sarautu ciki har da garuruwan yamarai domin kuwa yana da wata sarauta da ake kira Enwi Ema na ɗaya wanda za mu ji dalilin haka a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Lefes Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
Tama da la karfe 3 da kusan minti 26 sashi Hausa na Muryar Amurka ke magana ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum. Magana daga karamar kubar wase a jihar Filato. Sunana Abdulrahman Amwasi Amwasi. Hakika zan yi game da magana game da in ta'adda masu tare kayar baya yadda suke cin karin su babu baka wajen kaiwa wa mutane hare-hare suna fara musu waɗanda ba su je ba ba su gani ba kasancewa alhalin ba a ɗaukan matakai a kansu to fa ga matsala ne ga al'umma ire-iren su shafe su a lauran ƙasa farin ciki ne ga al'umma talakawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Enugu jihar Yobe. Hakika ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kai jihar Rivers tabbas abin a yaba ne. Muna fata wannan ziyara a lissa ta kawo ƙarshen taƙaddama da adawa da take faruwa a wannan jiha. Kuma tabbas haka shi yake nuna shugaba na gari yakan dau matakai irin waɗannan. Nagode sashen Hausa.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina jin jinin rundunar sojin Najeriya a bisa matakin da ta ɗauka a kan cewa ba za a yi wani sulhu tsakanin fagerun ƴan Mezu Delta ba. Kurmi mutane zai yi maganinsu. Wannan mataki da suka ɗauka ƙwarai kuwa ya yi daidai. Haka ya kamata su yi. Ina jin jinin rundunar sojin Najeriya. Allah Ubangiji ka ba su ƙwarin gwiwar kawar da waɗannan ɗan tsagorin Mezu Delta nan da suke so su sada wa mutane hankali a Najeriya. Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode gidan rediyon Muryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Sunana Musa Shehu ne.
To ma dalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sabunta takunkumin da aka azawa a ƙasar Sudan ta kudu da ƙarin shekara guda. A ranar Talata bai ɗaya kenan kwamitin suka yi na'am da ƙudurin da ya tanadi haramta bulaguro da kuma hana ƙasar amfani da ƙaddarorinta. Shaidun gani da ido a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun ce aƙalla mutane 10 aka kashe fiye da 15 kuma suka ji rauni. A lokacin da 'yan yakin sa kai suka kai hari wani otal a jiya Laraba, wani ɗan majalisar wakilan ƙasar mai suna Muhammad Ismail Shari'a ya faɗa wa Muryar Amurka cewa 'yan majalisar wakilai guda biyu suna daga cikin mutanen da aka kashe, sannan kuma ɗan majalisa na uku shi kan ya ji rauni. Wani ɗan jarida mai zaman kansa ya faɗa wa Muryar Amurka cewa ya ga gawawwakin mutane 5 a harabar otal ɗin. Wata 'yar makarantar gaba da firamare musulma daga jihar Florida ana Amurka, wadda take fatar shiga rundunar mayakan ruwan Amurka, za ta samu damar halartar kurejin horon sojoji, kuma za a batta ta riƙa sa hijab.
To, madalla a gaishe ki, da haka Allah kawo ƙarshen shirin a wannan hanzari, sai kuma can da la'asa za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin Sai Bango Ya Tsage na Jummai Alin. Wadda shi Jummai Alin take shiryawa kuma ta gabatar. Kamar nan a madadin Jummai Alin, wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Chuba Hiro Diodo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya Malam Zubairu da ya riƙa masa. A nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.